إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad a inda muke gudanar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a yau karatun zai gudana ne a cikin rishin wuta zan fadakar da mu cewa insha Allah rishin wuta ba zai taba hana muna karatu ba akwai wanda suna iya su yi jimirin zahi akwai wanda ba su iya su yi jimiri wanda ba su iya su yi jimirin zahi kenan sai su bibiye mu ta WhatsApp idan an yada insha Allah karatu da ma haka ya gada ba ta yiwa mutun ya ce yana son ya samu ilimi cikin jin dadi ko kuma yanda yake so dole wata ran sai ya rasa abin da yake so a wajen karatu shine masu hikima suke cewa la yustata'u al-ilmu bi rahatil jasadi mutum ba zai taba iya samun ilimi mai amfani ba cikin jin dadi dole sai an sha wahala wajen neman ilimin akwai ɗaya daga cikin maluman hadisi da zai kai ɗansa a wajen karatu wajen wani malami a wani gari lokacin kun san tahiyya a ƙasa ne ko kuma akan dabbobi suna cikin tahiyya a ƙasa kuma tahiyya wuri ne mai nisa suna cikin tahiyya sai ya ce ma ma'aifin nasa ya gaji a tsaya a huta sai ya ce mishi ɗauki dutse ya nuna mishi wani dutse mai ɗan girma ya ce ɗauka shi ya ce a cikin zuciyar shi ya ce na ce na gaji kuma sannan a ce in ɗauki kaya ya ce ɗauka suka tai da suka je a gaba ya ce baba na gaji ya ce ƙara ɗauka wani suka tai gaba ya ce baba na gaji ya ce ƙara ɗauka wani da suka tai a gaba yace baba na gaji sai yace to yadda guda yace baba na gaji yace yadda guda sannu ana tahiya har ma ya manta da yana dauke da gudan sai yace mishi to aje gudan daga baya suka tai gaba sai suka zamna sai ma'aifin nasa yace wannan ina karantar da kai ne ilimi da yanda ake samun sa yace a harko zaka ji wahalan ta karu kana tahiya ne kuma idan kana kara tahiya sai mi sai wahalan ta rage har ya kai ga mi har ya kai ga zamna zaka zo wa kai masu nema za su mi za su isko ka alhali kuma a can kai ne ke yawo a cikin wahala wajen nema to haka ne ilimi dole sai an wahala a wajen neman sa kamar yadda ibada dole sai kai wahala a wajen yin ta wannan shine kenan idan muka ce mu bi ma wannan wutar to ina tsammani sai mun yi satutuka masu yawa ba mu yi karatu ba shi kuma yana ɗaya daga cikin sharaɗi na samun karatu shine ka jima kana yi samu wani lokuta wanda kana da tabbacin in ka zo wannan lokacin zaka samu karatun yana ɗaya daga cikin abiyatikin al-Imam Shafi'i yake cewa akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa umbika an tafsilaha bi bayani yake cewa dan uwana ba zaka taba samun ilimi ba sai da abubuwa guda uku yace zan baka labarin su da bayani yake cewa zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani ya zano abubuwa guda shida na ƙarshen yace shine jimawa ana yi to idan ya kasance yau ayi gobe ba za a yi ba kenan ai ba a jima ana yi ba Allah ya ba mu ikon jurewa a wajen karatu da kuma karantar da shi wannan karantarwar da muke mu ma dan saboda amfanin mu ne domin har yanzu masu hikima suke cewa ilimi mutum ba zai taba samuwar sa ba sai da abubuwa guda uku suke cewa ta'allumi ma tajhal wa nashri ma ta'lam suke cewa na harko shine kullun kai kokarin abinda baka sani ba nabi suke cewa abinda ka sani kai kokarin koyar da shi na gaba suke cewa wa hifzu ma tahfaz shine ma'anan ka kula da abinda ka haddace don saboda kada ya tai wannan shine kenan insha Allah idan ba manta ba yau zamu tashi sabon babe ko shine babu saidi babi mai bayani akan as-sayd ita ce farauta ko jayyid to me ake ce ma as-sayd ina tsammani a bar wutan nan zamu yi amfani da ita wancan wancan masallacin akwai wa'azi da zamu yi bayan sallar isha in mun kare wannan to na yi son ba mu yi amfani da tunda ba mu fara da ita ba kenan in mun tayi can sai mu yi amfani da ita malik ke cewa babu mai bayani akan as-sayd me ake ce ma as-sayd akai tsaye idan aka ce as-sayd yana dukan ma'ana guda biyu ma'anan shi na ma'ana ta farko shine al-istiyad shine harauta ma'ana kuma ta biyu shine al-haywanul masid shine dabbar da za a harauta ita ma kanta ana ce mata as-sayd da larabci kenan harauta ko kuma dabbar da ake harauta duka ana ce musu as-sayd a yare na malaman shari'a malaman fiqh idan suka ce as-sayd shine suke cewa huwa qtinasu hayawanin halalin shine harautar dabba wadda ta halatta mutawahhishin taban wadda a dabi'ar dabbar cikin daji take ghairu mamlukin sannan kuma dabbar ta kasance ba mallakar wani bace wala maqdurin alaihi ko kuma ba a riga an kama ta ba kun ga wannan a ta'arifin sai muna bayanin sharuɗa na me na harauta na farko ya kasance dabbar da za a harauta me ce halal ce ko na biyu ya kasance dabbar da za a harauta me ce dabbar daji ce ko na uku sannan ya kasance dabbar ba mallakar wani bace ko kuma wani bai riga ya harauto ta ba to wannan kenan shine sharuɗa guda hudu na mi na harauta ashe idan muka dauki wannan babin ashe ba za ka zo ba a cikin gari da kafshin ka kana mi kana halbin tantabaru domin tantabaru asalin su na mi ne na gida ne akwai masu su kenan ba za ka ga raƙumi cikin daji ba kami ka halbe saka ce kai harauta a ba kai harauta ba dan me yasa dan saboda raƙumi ba mi bane ba naman daji bane ko na gida ne kenan sai ya kasance naman daji kuma sannan ba a mallake sa ba sannan kuma halal ne ashe kenan kana ganin zaki ba za ka haraute sa ba kace dan me yasa dan saboda cin zaki ba mi ba bai halatta ba wannan kenan shine ma'anan harauta za mu zo a cikin hadisai wanda za su fadada muna bayanin ya ake harautar da kuma me ake yin ta da abin da ya kama da haka hadisi na farko a cikin wannan kitab ki malike cewa an abi sa'labah al-khusani radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'laba al-khushani yardar Allah ta kara tabbata a gare shi yace ataitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nazo wajen manzon Allah fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna bi ardi qaumin ahli kitabin mumuna a kasar mutanen litahi sune wa yahudu da nasara da kaji an ce ahlul kitab ana nuhin yahudu da nasara muna garin yahudawa da nasaru afana kulu fi aniyatihim shin zamu iya muci a cikin kwanonin su wa fi ardi saydin kuma muna a gari muna a kasa wadda take akwai harauta a cikin ta akwai namomin daji yace asidu bi qausi shin zan iya in yi harauta da kibiya ta shine qaus wa bi kalbi da kuma karina alladhi laysa bi muallamin wanda shi karan ba a koya masa harauta ba wa bi kalbil muallim da kuma karina wanda aka koya ma harauta fama yasluhu li mi ya dace in yi menene ya halatta a cikin me bai halatta ba shine ma'anan fama yasluhu li kun ga tambaya ce zo yi ko qala sai manzo Allah ya ce masa amma ma zakarta amma abun da ka ambata ya'ani yana nuhin min aniyati ahli alkitab dangane da kwanonin ahli alkitab yace fa in wajadtum ghayraha idan kuka samu wadda ba tasu ba me yake da suna kuci an ga yake nan za a kaddarawa ne fa in wajadtum ghayraha ay faqulu idan kuka samu wadda ba ita ba to ku yi amfani da ita yace fala ta'kulu fiha kenan idan kuka samu wata wadda ba ita ba to ba za ku ci ba a cikin me ba za ku ci ba a cikin ahlul kitabikin wa illam tajidu idan kun buku samu wata ba sai dole na wannan ahlul kitabikin faghsiluha to ku wanke su wa kulu fiha kuma ku ci a cikin su yace wa ma sitta bi qausika abunda kai harautar sa da mashinka da kibiyarka fa zakarta smallahi alaihi sai ka ambaci sunan Allah akan wannan kibiyar lokacin da zaka halba kibiyar kai bismillah yace fa kultu kaci amma ana abinda wannan kibiyar ta halbo to kaci sa tunda dai kai bismillah wa ma sitta bi kalbikal muallam abunda kuma ka harautu da karanka wanda yake an koya masa harauta fa zakarta smallahi alaihi sai ka ambaci sunan Allah akan sa lokacin da ka tura sa fa kul shi ma kaci wa ma sitta bi kalbika ghayr al muallam amma kuma abinda ka harauto ba da karanka ba wanda ka koya ma harauta fa adrakta zakatahu sai ka riski yankar sa fakulto kaci ma'ana ka tura kare ya maka harauta wanda shi karan me yake da suna ba a koya mishi harauta ba da ya tayi sai ya kamo dabbar da ya kamo dabbar sai ka isko dabbar bata mutu ba sai ka yanke ta to a wannan lokacin ya halatta kaci an gane da ke ko wannan hadisin Abi Tha'laba ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muna a garin ahlul kitab sai mishi tambayoyi guda hudu wanda suka danganci wannan yace shin zamu iya mu ci a cikin kwanonin su sannan kuma garin nasu akwai namomin harauta zamu iya mu yi harauta da karen mu wanda yake mun koya masa harauta da kuma karen da ba a koya mishi harauta ba kuma sannan zamu iya mu yi da mashi shine tambayar da yi anan sai nuna mun da cewa ashe yana da kyau abin da mutum bai sani bai yami ya tambaya to shine sai manzon Allah ya bashi amsa akan cewa dukkanin abin da ya zano na harko kwanoni na ahlul kitab baya halatta yin amfani da su dan saboda najasar su ko sai idan ba a samu wasu ba idan aka samu wasu idan ba a samu wasu ba sai nasu kin to a wannan lokacin sai a wanke sai a yi amfani da su na gaba yake ce masa harauta kuma ya halatta kai da mashinka da karanka wanda aka koya ma harauta matukar kai bismillah lokacin da ka tura sa an gane da kyau ko amma idan kare wanda ba a koya ma harauta ba ka tura sa yayi harauta ya kashe dabbar baya halatta kaci amma idan bai kashe ta ba tana a raye to idan ka samu ka yanke ta to ya halatta kaci anan manzo Allah sai masa bayani filla wannan hadisi akwai fa'iloli masu yawa a ciki wanda hadisai na gaba suna da alaka da shi zamu yi bayanin wani bangare sai mu bar sa sai hadisi na gaba sai mu ƙara bayanin a takaice wannan hadisin yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana me ibahatus sayd ko halaccin harauta da kuma cin naman da aka harauto kina akai tsaye na nuna mana cewa ita harauta halal ce a musulunci to amma malamai suna da ka'ida suke cewa al aslu fi sayd annahu halalun lakinnahu yuhdharu fi halatin asali harauta ta halatta sai dai akwai lokacin da take haramta an gane da ke ko to wani lokaci ne take haramta ga lokutan da take harauta na take haramta na harko shine idza qasada bihi lahu wal abath idan ya kasance mutun ya nuhaci yin harautar ne ba dan ya ci ba dan wasa kawai da jin dadi kenan baya halatta ka kashe dabba kawai banza ba dan ka ci ba kawai dan saboda wasa ko dan saboda wani mai yake da suna wani tsirarro ne ko abin da ya kama da haka shi yasa ya zo a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhidhu shay'an fihi ruhun ghardan kada ku riki wani abu wanda yake a cikin sa akwai rayuwa ku yi masa kisan banza ma'ana ba amfani da shi za ku yi ku kashe sa shi yasa a lokacin Abdullahi bin Umar ya biyo akan hanya sai ya isko wata kaza an kashe ta hamma gashin ta ya fara huta ma'ana ta yanda yaran ne suka yi balo da ita tunda yaran asali sun halbe kazan ne sai suka fara suna wasa da ita suna cikin wasa da ita ko da suka tsinkaye Abdullahi bin Umar aka ce musu ai ga Abdullahi bin Umar nan dama an san baya wasa ya gadi ma'aifinsa ko sai suka ruga lokacin da Umar ya zo isko wannan Ibn Umar ya isko wannan wannan kazar sai ce wane ne wannan aikin duk wanda ya wannan aikin manzon Allah ya la'ance sa ma'ana manzon Allah ya la'anci wanda zai kashe wata dabba ko wani kwaro ba dan yami ba ba dan yayi amfani da shi ba an gane da ke ko kenan wannan shi zai nuna mana kenan irin wanda banza ƴan yara masu zuwa kisan kadan gare ko lokacin muna yara me yake da suna haka ake cewa suka ce kadan gare me yake yi zagin Allah ko dan abun nan da yake yi sai a ce zagin Allah ne yake yi to kun ga wannan yarin ta ce wannan kuma babu dalili akan cewa zagin Allah ne yake asali ma Allah me yace muna babu wata dabba da take akan kasa ko a sama face tana mi tana ma Allah tasbihi idan mai yawa ma tasbihi ne yake kaman kwadi su ma da ake hana musu wannan karin kun ga su ma tasbihi ne suke to wannan shine kenan na harko wannan lokacin tana haramta ayi harauta lokaci na biyu shine idza kana sa'idu muhriman idan kasance wanda zai yi harautar yana a cikin harami wanda yake a cikin harami baya halatta yayi harauta an gane da ke ko da kasa harami baya halatta kai mi kai harauta idan ka harauto sai kai fidiya an gane da ke ko misali kana tai sai ka gabarewa ka halbeta to a wannan lokacin akwai fidiya akan ka ya fidiyar ka take shine za a kiyasta wannan barewar tana kai akuya akuya ai shekara nawa to akuya ai shekara nawa nan ita zaka mi zaka yanke an gane da ke ko haka ake yi akwai cikin muwatta imam malik akwai wanda ya halbu gije na tsuntsaye ba ma gije bane na tsuntsaye ba halbo shi bane yayi kun san akwai tsuntsayen nan da ake cewa ciciya Allah ko suna shiga a cikin daki har dakuna suna shiga sai su yi diya ko to shine wani daga cikin mutane sai yami bai san da akwai ciciya ba a ciki sai ya like da ya like daki babu inda za su huta kuma yaran kanana ne ko su ba za ta iya ta shiga mi ba ta kai musu abinci an kare ki aikin haji ko da aka zo aka bude sai ga tsuntsaye sun mutu sai ya je ya nemi fatawa sai aka ce masa ai sai ya kilga adadin tsuntsayen nan dukkan su sai ya yi musu mi sai ya musu fidiya duka dai wannan da a nuna mana mi da a nuna mana girmama duk abu wanda yake da rai ana so a girmama sa in dai ba abun da mi ba addini ya umurni a kashe kamar yadda muka bada misali a darasin da ya gabata na gaba shine lokacin yana ɗaya daga cikin lokutan da harauta take haralta shine a lighairil mamluk ma'ana yahrumu saydu al-mamluk lilghair ma'ana yana harauta yana halat yana haramta mutun yayi harautar abinda na wani ne kamar yadda muka gawo a cikin ta'arifin ko kina wannan sune halaye guda hudu wanda baya halatta ai harauta a ciki na farko wa zai ga mun menene wannan lokaci idan aka yi dan wasa ko na farko wanda muka yi dan wasa lokacin da mutun yake mi cikin harami na uku ha idan ta wani ce ko to na hudu menene na hudu ba mu ga na hudun ba ina tsammani shine saydul haramaini ko da baka a cikin harami baya halatta a cikin harami kai mi kai harauta ma'ana ai kun gani yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda muka gani a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ɗaya daga ciki hurumin makka shine yahrumu sayduhu namomin dajin ta ba ami ba a harautar su to wannan shine kenan takan iya mutun ya kasance ba a cikin aikin haji ba amma kuma yana a cikin mi a cikin harami yana a makka kenan a wannan lokacin ba zai halatta a gare sa bayya hoyayi harautar namomin dajin da suke kewaye da harami shi yasa zaku gani Allah ya sharabci mutanen makka da tsuntsayen nan ko me yake ce musu tantabaru ne ma ko zaka gansu ga sunan kamar su cikin su alhali kun ba a iya mi ba iya kama su dan saboda baya halatta a kama su wannan kadan kenan daga cikin abin da wannan hadisi ke karantar da mu hadisi na gaba shine an Hammam bin al-Harith an karbo daga Hammam bin Harith an Adi ibn Hatim daga Adi bin Hatim qala yati qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni ursilu al-kilab al-muallama ni ina tura kare ko kuma karnai wanda suke muallama ma'ana wanda aka koya ma harauta fayumsikna alayya sai su kamo mini abinda na tura su kamo wa azkuri ismallah kuma in ambaci sunan Allah lokacin da na tura su fa qala sai manzo Allah yace masa ma'ana ina tambaya ne haka da nake yayi sai manzo Allah yace idza arsalta kalbaka almuallam idan ka tura karanka wanda aka koya masa harauta wa dhakarta ismallah kuma ka ambaci sunan Allah lokacin da ka tura sa fa kul ma amsaka alayka to kace abun da ya kamo maka qultu sai nace wa in qatalna koda ko ace sun kashe dabbar da na tura su kamo qala manzo Allah yace wa in qatalna koda ko ace sun kashe malam yashrakha kalbun matukar dai wani kare bayi musharaka da su ma'ana bai hadu da su ba laysa minha wanda baya daga cikin su ma'ana matukar wani kare na daban wanda ba kai ka tura sabai bai hadu ba a wajen mi a wajen kashe dabbar da ka tura qultu lahu sai nace masa fa inni armi bil mi'rad to ni ina jiwa da rorami shi ake cewa al mi'rad ban san san rorami ba wanda suke a kai sun san rorami ko da shine ake kakkabo ma dabbobi me yake da suna abinci kamar irin su gawo da abin da ya kama da haka kamar irin su mangoro in za a kamo su wanda suke can sama ana sa rorami dogon icce ne a saman shi sai ayi wani abu kamar laushe a sa an gane da ke ko to shi ake cewa rorami to shine yake cewa fa inni armi bil mi'rad as-sayda ni ina jihun harauta nama na harauta da rorami fa usibu sai in samu فقال سي منزو الله يتي مسا اذا رميت بالمعراض اذن كيجيوا درورمي فخرق سي ونرورمين يسامو دبر يهودا تا فكله توكتي وان اصابه بعرضه اما اذن يسامي سدا صوان سمعنا وجن اتشن يسامي سا فلا تأكله كدكتي سا rorami yana da bangare guda biyu bangare na karhi da bangare na me na icce to idan kajehi wata dabba da roramin nan sai ya kasance inda ya samu dabbar wajen iccen ne to a wannan lokacin ba za ka mi ba ba za ka ci wannan dabbar ba an gane da ke ko amma idan ya kasance wajen karhin ne ya samu dabbar ya hude ta to a wannan lokacin ya halatta kai mi ya halatta ka ci dabbar an gane da ke ko jayyid wannan hadisin yana bayani ne akan abubuwa kamar haka na horku wasa'ilus sayd abubuwan da ake horauta da su horauta gaba ɗayan ta ana yin ta ne da abu nau'i abubuwa guda biyu nau'i na horko shine aljawarih shine dabbobi idan aka ce aljawarih ana nufin dabbobi masu zaga kaman kare ko kaman zaki kaman kura dukkan su ana mi ana horauta da su kare zaki kura duk ana horauta da su amma abin da ya shahara shine mi shine kare shine ana aka ba misali da shi a cikin mi a cikin nan duk dabba mai zaga ya halatta kai mi kai horauta da ita ashe duk dabbar da bata da zaga ba a mi ba a horauta da ita na gaba shine a me yake da suna kullu ma yanfuz shine dukkanin wani abun da yake huda wani abu ma'ana ana nufin duk abu mai kaihi ya halatta ai horauta da shi duk abun da idan aka je wasa zai iya yahuda abinda aka jehwa da shi to za a yi horauta da shi a wannan wurin zai shiga a ciki mi mashi ko to da mi kuma aha yuka ko ya aka jehwa da mi kuma kibiya da mi kuma dutsi dutsi yana shiga ba kowane irin dutsi ba aha jayyid dutsi ba kowanne iri ba sai dai kasance dutsi irin mai kai hikin nan ne tunda akwai dutsin da yake da kai ana rarake sa hakan ga jayyid aha kaushu jayyid kaushu tunda shi ma akwai kaushun da ake sama dan kibiya ta ba ku kawo ta zamani ba bindiga jazakumullahu khairan bindiga ta tana yi tunda ita ma tana hudawa kin duk abin da zai huda dabba ya shiga a cikin ta ko kuma ya tsage ta to za a yi mi za a yi horauta da shi dutsi kun mafi yawanci ba ya hudawa sai dai yami sai dai ya ji mata jini ya huto to shi yasa dutsi a kai tsaye ba ya shiga a cikin mi a cikin abun da ya halatta a yi horauta da su sai idan ya kasance da kahalba ta tsage idan ya kasance dabbar ta tsage har jini ya huto to ya halatta wannan kace ko kuma lokacin da kahalba dabbar ba ta mutu ba ta hwado da ranta sai kai sauri kai mi ka yanke amma idan ya kasance dai ta halba ta mutu amma da ka zo ba ta hude ba to mi kenan ba zai halatta a ci mi ba a ci wannan dabbar dan saboda abin da ya kashe ta ba abin da ake horauta da shi bane shi yasa kun ga anan manzo Allah ya ce idan ka jehwa da rorami ya kasance wurin iccen ne ya samu tunda shi baya mi asali icce asali baya mi baya hudawa an gane da ke ku shi yasa sai manzo Allah ya ce mishi to wannan wurin ba za ka ci ba amma idan wajen karhen ne sai ka mi sai ka ci kenan ana horauta da nau'i abubuwa guda biyu na horko aljawarih dabbobi masu zaga na biyu kuma kullu ma yanfaz ko kuma kullu ma yanfuz duk abin da yake iya hude dabba ya shiga a cikin ta wannan shine kenan insha Allah to mu ji a hadisi na gaba sai mu yi bayanin kuma wani bangare daga cikin bangarurukan me yake da suna horauta wannan hadisin malik ya cewa wa hadithu sha'bi akuma hadisin sha'bi an adi daga al-imamu adi nahwuhu shi ma yana da kwatankacin sa وفيه اكوي ا cikin hadisin illa an ya'kulal kalb sai idan ya kasance karan da yayi horauta ya ci kenan idan kare ya fara horauta ya ci ya horauto ya fara ci to ba za ka ci ba yace fa in akala fala ta'kul idan ya ci to kada ka ci fa inni akhafu an yakuna inma amsaka ala nafsihi domin ni ina tsoron ya kasance karan ya kama ma kansa ne wa in khalataha kilabun min ghayriha idan ya kasance kuma wasu karnai sun cakudi da su wanda ba daga cikin su suke ba fala ta'kul kada ka ci an gane da ke ku ka tura kare guda uku su kamo maka me yake da suna barewa da suka tai sai ga wasu karnai guda biyu sun hadu da su su ga musu biyar suka kashe wannan barewar to a wannan lokacin ba zai halitta ka ce ba dan mi dan saboda wanda kai ka tura wasu sun hadu da su, kai wanda ka tura ka san kayi mi bismillah, wancan huwa baka da tabbaci an yi bismillah ko ba a yi ba, kenan shine ma'anar wannan. Kenan wa in khalataha kilabun min ghairiha, idan wasu karne wanda ba sa daga cikin su suka hadu da su, fala ta'kul, kada ka ci, fa inna ma sammaita ala kalbika, domin kai karnukan ka ne kama bismillah, wa lam tusammi ala ghairihi, ba kai bismillah a wanda ba shi ba. Wa fihi, kuma har yanzu akwai a cikin wannan hadisin, idza arsalta kalbaka almukallab, idan ka tura karanka wanda aka koya ma farauta, fadhkur ismallah, to ka ambaci sunan Allah, fa in amsaka alayka, idan ya kama maka, fa adraktahu hayyan, sai ka riski dabbar a raye, fadhbahu, to ka yanke wannan dabbar, wa in adraktahu qad qatala, idan kuma ka isko shi ya kashe dabbar, wa lam yakul minhu, bai ci daga gare sa ba, fa kulhu, to ka ci, fa in akhadha alkalb, fa inna akhadha alkalbi zakatuhu, domin kamun da kare ya masa har ya mutu, to yankan sa ne, shine ma'anan fa inna akhadha alkalbi zakatuhu, domin kamun da kare ya masa shine yankar sa. Wa fihi aidan, akwai a ciki har yanzu, idza ramaita bisahmika, idan kai jihwa da me yake da suna sahamkinka, ma'ana mashinka, fadhkur ismallahi alayhi, to ka ambaci suna Allah a kansa. Wa fihi, akwai daga ciki, fa in ghaba anka yawman, idan ya kasance shi wannan mashin da ka jehwa ko kibiya da ka jehwa ta bace maka kwana guda aw yawmaini ko kuma kwana biyu, wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, al yawmaini was thalatha, kwana biyu ko kwana uku, fa lam tajid fihi, sai baka samu wannan mashin da ka jehwa ba a cikin dabbar da ka isko, illa athara sahmika, sai alama ta wannan me yake da suna mashin naka, fa kultu, kaci, in shi'ita in kaso. An gani da kyau, ka halbi wata dabba, sai kai kwana bi kana neman dabban nan da ka halba, sai ka zo ka isko ga dabbar, da ka isko ta sai ka ga ga alaman mashin naka ya halbe ya shiga cikin ta amma baka ganshi ba, to sai manzo Allah ya ce in kana so kaci kwana biyu ko kwana nawa ko kwana uku, in kana so kaci, amma kai in ya wuce kwana uku kada kaci. An gani da kyau, ko sai idan kuma ya zan mushi ya fara wari, to a wannan lokacin kuma ba za ka ci ba dan saboda cuta ce. Yace fa in wajadtahu ghariqan fil ma'i, idan ka samu dabbar da ka halba ta nitse a cikin ruwa, fala ta'kul, kada kaci, fa innaka la tadri, domin kai baka sani ba, al ma'u qatalahu, ruwa ne suka kashe sa, au sahamuka, ko kuma me, ko kuma mashin ka ne ya halbe ta. An gani da kyau, ko ka halbi tsuntsu zuwa sama, daga sama da kibiya misali, sai me yake da suna sai ta hwadu a cikin ruwa, kibiyar da tsuntsuwar da ka halba da ta hwadu a cikin ruwa ta nitse sai ta mutu, to a wannan lokacin abubuwa guda biyu suka hadu, da halal da haram. Shine dabba idan ta nitse a cikin ruwa ta mutu, ya halatta a ci ta? Baya halatta, ta zan me? Ta zan mushe. Amma idan kai ka halbe ta, ya halatta ka ci ko? To shine halal da haram sun hadu. Ya za a yi to? Shine sai manzo Allah ya ce me, kada ka mi, kada ka ci, domin baka san wanne ne yayi dalilin mutuwar ta ba, mashin naka ko mi ko ruwan. Wannan hadisin har yanzu dalili ne akan kaidar da muka gayi ko a wancan satin, idza ijtama al halal wal haram ghulliba janib al harami, idan halal da haram suka hadu sai a mi, sai a rin shayar da bangaren haram. An gayi da kyau ko? Ma'ana sai a haramta abun gaba ɗayan sa dan gudun kada a fada a cikin haramkin. Amma idan ya kasance an kasa tantancewa halal, an kasa bambanta haramkin da halal a cikin sa, kamar misalin na jaki na mi alfadari ko, wanda jaka da doki suke haduwa su aiwa, to duk wannan misali ne akan wannan ka'idar. Wannan hadisin yana karantar da mu ne ma yushtaratu fi saidi bil jawarih, sharadi na harauta da dabba. An gani da kyau ko? Kenan harauta da dabba kaman kare da sauran su yana da sharuɗa. Sharadi na harko, an yakuna mu'allaman, kare ko dabbar da zaka yi harauta da ita ta kasance an koya mata harautar. An gani da kyau ko? Kenan idan kasance kare yayi harauta, sai kasance ba koya masa harauta ba, to baya halatta a yi, baya halatta a ci. Ungon ga tsari ne da musulunci yasa, dan saboda kada a bude kofa ta mi ta cin mushe. Wannan shine kenan. Kenan kare wanda ba a koya masa ba, idan yayi harauta ba za a ci ba, amma wanda aka koya ma za a ci. Sharadi na harko kenan, ya kasance an koya masa harautar, dama na harauta ne. Na gaba shine alla yusharikahu hayawanun akhar, kada ya kasance lokacin da ya horautar wata dabba ko wani kare yami ya hadu da shi a wajen horautar. An gane da kyau ko? Shine ya kasance wanda ka turan shi kadai ya kashe dabbar. Na gaba shine an yusamma sa'idu inda irsalihi, lokacin da zaka tura karan kai mi kai bismillah, domin dama wannan shine min shine halaccin yankan, domin duk abin da za a yanke sai an yi bismillah ko, to lokacin da kai ma ka tura kaman kai bismillah ne ta mi za a yanke maka dabbar da ka tura, ma'ana karan zai maka yanka. Kenan sharadi na uku shine sai an yi bismillah. Na gaba shine an yajraha saida, ya kasance dabbar da aka je horauta ta jimu, ana ya kasance karan da ka tura ya jima dabbar da ta yi horauta, ka tura kare ya kawo maka barewa, ya kasance karan ya jima barewar. An gane da kyau ko? An sa wannan ka'idan ne domin akwai wasu dabbobi masu tsoro wanda kamin dabba ta kawo gare su suke mutuwa. Bari in baku misalin zabo. Zabo yana da tsoro sosai. An gane da kyau ko? Akwai meke da suna ɗaya daga cikin abokanmu da ya zo vacance, ya zo ganin gida a nan Yamai a gidan wani ɗan uwan ma'aifiyarsa. To ɗan uwan ma'aifiyar nasa ya kasance mutum ne mai kiwon zabi. To sai kasance zabi idan za a wanke su, idan za a wanke musu ɗaki, sai an huddo su daga cikin ɗakin, domin saboda tsoro ke gare su sosai, musamman idan ya kasance wanda suke a cikin wuri guda ne ko da yaushe. To lokacin da ya shiga, shi ya aza shiga ake suna a ciki, yana shiga sai suka dungume wuri guda, zabin suka dungume wuri guda kamin ya kare shara ko da ake karewa, da yawa daga cikin sun mutu dan saboda sun dungume wuri guda, zahi yayi mi yayi yawa, tsoro ya kama su. To kun ga irin wannan, kenan ana iya kare da ya tahi zuwa ga ya kai kamin ya kai ga dabbar, sai ta mi sai ta mutu shikenan, dan saboda tsoro kawan barewa zaki ya biyo ta. Kun ga inda suke hirgicewa, to ya kasance hirgitar tami ta sa ta mutu, to a wannan lokacin shikenan ta maka asara. An gane da kyau ko? Ba za ka ci wannan dabbar ba, sai dai ka kalle ta ta mutu mushe. Amma da a ce lokacin da ya kai gare ta ya ji mata, sannan daga baya ne ta mutu, a wannan lokacin ya halatta a ci. Kenan wannan su ne sharuɗa na dabbar da za a yi horauta da ita. Na farko ta kasance mi, ba dole sai kun kawo su a jere ba. Sharaɗi guda huɗu muka gayi. Aha. Mu'allam, ta kasance dabba ce wadda aka koya ma horautar. To, na gaba ha? A in kai ka ya isa. Aha. A? Yawwa, ya kasance ita kadai ta yi horautar. Dabbar da ka tura. Aha, na gaba? Ya kasance ta jima dabbar, shine na ƙarshe. Aha. Mahi muhimmancin. Da a ce duk an samu wannan ba a samu wannan ba. Bismillah. An gane da kyau ko? Wannan shine mahi muhimmanci. Jayyid. Kenan bismillah. Aha. To za mu je a hadisi na gaba. Mhm. A'a, yanzu lokacin da zaka tura shi. Tak da abun na farauta su kadai suka san yadda suke sa. Amma da yanda ake yi zaka nuna mishi dabba ne. Akwai wata magana da suke ma dabbar. Dama wanda aka koya ma akwai mungunan da suka sani. Yawa hiu, to in ya tai sai ka ce hiu, sai ka ce bismillah. Ko kuma ka ce bismillah hiu, sai ya tai. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Bismillah hiu. Aha. Yawa. Yawa shikenan. To wannan shine. Mhm. Kenan idan ba a bismillah ba shikenan ba za a ci ba. Aha. Wuri guda ne wanda rishin bismillah zata, ko da baka yi bismillah ba zai halatta ka ci dabbar, shine dai kasance bai kashe ta ba. To a wannan lokacin ko baka yi bismillah ba zaka mi? Zaka yanke sai kai bismillah. Amma idan ya kashe ta ne, to a wannan lokacin ba zaka ci ba tunda baka yi bismillah ba. Mhm. To shi kuma inda ya hadari shine kasance karan ba na horauta bane. To ko da a ce duka an samu sharuɗan duka wancan ukun, sai dai kasance karan ba na horauta bane, to ba za a mi ba. Ba za a ci ba. Yawwa, kenan wannan ba za a ci ba. Mhm. Za mu zo a hadisi na gaba. Malik ya ce wa Ar-Rafi' ibn Khadij, an karbo daga Rafi' dan Khadij. Qala yace kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, bi dhil hulaifa. Adhil hulaifa. Min tihama, haka ne? Ko an sallake wani? Ha? An sallake ko? Jayyid. yawwa haka ne an Salim ibn Abdullah ibn Umar an karbo daga Salim dan Abdullah ibn Umar an abihi daga ma'aifinsa radiyallahu anhuma yadar Allah ta kara tabbata a gare su kenan shi kan Umar ne ko qala yati sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul baban nashi ibn Umar yace ya ji manzo Allah yana cewa man iqtana kalban duk wanda ya riki kare ya aje sa a gidansa illa kalba saydin in ba kare na horauta ba aw mashiya ko kuma kare na kiwo yace fa innahu yanqusu min ajrihi to yana ragewa daga ladar sa kullu yawmin akowanne wuri qiratani qirati guda biyu an gane da ke ko ma'ana tsulil lada guda biyu yana rage masa tsulil lada guda biyu idan aka ce kuma qirati ana nuhin tsuli wanda yake kamar babban dutse qala salimun salim yace wa kana abu huraira yaqul abu huraira kuma ya kasance yana cewa aw kal baharthin ko kuma kare na noma ma'ana kare na gona mai gadin gona wa kana sahib harsin kuma shi abu huraira ya kasance mutun ne mai noma ma'ana mutun ne mai gona wannan hadisi na namuna abubuwa kamar haka na harko ina namuna nau'ukan karnai wanda ya halatta ami a rika kare na harko shine kalba said kare na mi na horauta akwai kalbul mashiya kare na mi na kiyo akwai kalbul harfi kare na mi na noma ma'ana mai hokon gona to wannan su ne karnan da suka halatta a rika sannan nan namuna ashe aje kare idan ba da larura ba rikon kare idan ba da larura ba me yake nuna muna baya halatta ko tun daga shi idan mutun yayi za'ami za a hudda masa lada mun gane da ke ko yana ɗaya daga cikin ka'idar malama akida suke cewa dullahin da aka ce duk abin da aka ce idan mutun yayi sa za a rage masa lada to ana nuhin me baya halatta yayi sa an gane da ke ko kinan wannan shine ashe wanda ya aje karansa a gida yana ma kansa babbar asara kowace rana a ce za a hudda lada tsulin dutse guda to da Allah ma kana da tabbacin ma wannan ladar kana da ita kun ga akwai asara mai girma to aha karnai masu hokon gida to irin wannan ya danganta da yanayin gidan tabbas ana da buƙatar kare ne dan tsaro a wannan lokacin da mai akwai gidajen da ba su a cikin wuri wanda yake ake za a iya cewa akwai rishin tsaro kumbancin wannan akwai wasu hanyoyi da za a bi a tsare gida ba dole sai ta hanyar kare ba akwai masu gadi an gane cewa akwai yanzu me yake da suna me ake ce mata kamera ko to kun ga wannan duka hanyoyi ne wanda za su iya su kori waccan hanyar wannan shine kenan aje kare fitina ce mai girma malamai suke cewa daga cikin hikimomin da yasa aka hana aje kare na harko li'annahu me yake da suna yukhiful muslimina ko yukhawiful muslimin yana tsoratar da musulmai domin kare abu ne wanda yake zaka ga akwai latiza wanda ma suna tsoron kare ko ba latiza ba misali da dare ka biyo baka san da kare ba ya biyo ka kasan zaka ruga da gudu sai in dai kawo ya kaga yalla kare ne ka tsaya an gane da ke ko kun gani dan tsoratarwa nabi suka ce dan saboda mala'iku ba sa shiga a cikin gidan hadisi karar manzo Allah ya ce la tadkhulul mala'ikatu baytan fihi kalbun wala sura mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare ke lokacin da ka kawo kare kaman kana koran mala'iku ne daga gidanka wannan shine kenan malamai suka ce abin da yasa mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare shine dan saboda kare yana da wani wari wanda mala'ikun ba sa son shi an gane da ke ko a hadisi manzo Allah yake cewa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da su kenan warin nan na karnai mala'iku ba sa son shi shi yasa akwai wata riwaya wanda malaman hadisi sun yi sabani akan ingancin ta wata rana mala'ika jibril ya manzo Allah alƙawalin zai zo su yi muraja alqur'ani sai a daidai lokacin da mala'ika ga manzo Allah ga mala'ika bai zo ba shi kun baya saba alƙawali sai a goben bayan manzo Allah ya huto a fada tunda sun yi alƙawalin a cikin ɗakin sa zai isko sa sai ya huto a fada sai mala'ikan ya zo sai ce ya aka yi jiya mun yi alƙawali baka zo ba sai ce ai a gidanka akwai kare ne mu kun ba ma shiga gidan da ke da kare ya aka yi haka manzo Allah bai ma sani ba ko da aka diba a shi dan kuikuyi dan karamin dan jaririn kare ya shiga karkashin gadon Aisha har ma ya mutu an gane da kyau sai aka huddo sa dai wannan shine kenan aha suna ɗaya daga cikin malaman suke cewa malaman wasu malaman tafsiri suna ganin yana ɗaya daga cikin dalilin sabkar fadin Allah madaukakin sarki ma wadda aka rabbuka wa ma kala an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan dai a takaice dai rikon kare asara ce mai girma ga wanda ya damu da lahirar sa wannan shine kenan aha a hadisi na gaba malik ke cewa an rafi' bin khadij an karbo daga rafi' bin khadij qala yati kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa bidhil hulaifa adhil hulaifa min tihama daga tihama fa asaba an-nasu ju'un sayun wa ta samu mutane fa asabu ibalan wa ganaman sai suka samu ma'ana a wajen yakin suka samu al-ibil raqumma wa ganaman da kuma kananan dabbobi wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi kuma ya kasance fi ukhrayatil qaum yana a ƙarshen mutane ma'ana yana a baya fa ajilu sai suka yi gaugawa da suka sabka kahin manzo Allah ya iso sai suka yi gaugawa wa dhabahu sai suka yanki wa nasabul qudura sai suka girka me yake da suna tukunyoyi an gaya da kyau ko suka fara dahuwa muhallu shahida a can kun ga an temi yunwa ta same su ko sun dawo a jan yaki an samo ganima ana tahi sai aka kawo inda za a sabka manzo Allah shi kuma al'ada shi ana yaki can ba yake tsayawa in ana tahiya dan saboda izan taimaka ma wanda suke da rauni an gaya da kyau ko to shine kenan kenan kahin manzo Allah ya iso suka yanka dabbobi da suka samu daga cikin ganima suka dora abinci fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya umurni bil quduri fa ukfiat sai manzo Allah ya umurni a juye wannan tukanan ma'ana a jidda su a zubda abinda suka mi suka aza an gane da kyau ko dan me yasa manzo Allah ya musu wannan ladabtarwa ne ya musu domin bai ba su umurni ba kenan manzo Allah ya koya musu mi ya koya musu bin umurni wannan sai nuna cewa ashe ya halatta shugaba ko kuma wanda yake da jagorancin wasu idan suka yi lahiyami ya ladabtar da su kun ga nan manzo Allah ya ladabtar da su ne suna da buƙatar abincin amma dan saboda sun yi gaugawa sai mi sai aka zubta abincin wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilin ka'ida da malaman fiqh suke cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmani duk wanda ya gaugawar abu kamin lokacin sa za a haramta masa shi kamin lokacin sallar azhar sai kai sallah ko kuma rana bata ida faduwa ba sai kai sallar magriba zaka samu ladar ista'jalta shay'a qabla awanihi fa uqibta bihirmani kai abu kamin lokacin sa sai aka mi sai aka haramta maka mashi to shine wannan sun yanka kamin lokacin yankan yayi ya wanne ne lokacin yankan shine an umurce su da su yanka sai aka mi sai aka haramta musu shi wannan shine kenan wannan kaida tana shiga a cikin babubuka masu yawa musamman babu na gado aha kenan sai manzo Allah ya umurni aka juye wannan tukanan summa qasama sannan sai aka rarraba an gane da kyau ko aka raba ganimar da aka samu fa adala asharatan min alghanami sai ya daidaita kananan dabbobi guda 10 bi ba'irin da raqumi guda me ake nufi shine da aka zo ganimar akwai raqumma akwai mi akwai kananan dabbobi da aka ƙara rabon raqumma guda suka kare sai wanda bu samu raqumma ba su kuma sai a ba su mi tumkiya ko rago guda 10 maimakon mi maimakon me yake da suna yawa raqumi guda fanadda minha ba'irun sai daga cikin wannan raqumman guda ya gudu shine fanadda fatalabuhu sai suka neme sa fa ayahum sai ya ba su wahala ma'ana suka bi sa ya ba su wahala wa kana fil qaumi khaylun yasira kuma ya kasance a cikin mutane akwai dokuna ma'ana kadan ma'ana dokunan da ke ciki kadan ne kuma dokuna kawai suka iya bin sa shine abin da suke ni kenan dokunan ba su da yawa balle a ce sun isa su mi su kamo me yake da suna wannan raqumin fa ahwa rajulun minhum bi sahmin sai wani mutum ya nufaci sa da mashi an gane da kyau ko ma'ana ya nufaci wannan raqumin da mashi ya jehe sa fa habasahu Allah sai Allah ya tsayar da shi ma'ana dalilin jihon mashin da yayi ya soke sa sai Allah ya tsaye da mi ya tsaye da raƙumin fa qala sai manzo Allah yace inna li hadhihi al bahaima lalle wa innan dabbobin suna da awabida da zantaka ka awabidil wahshi kaman da zantaka ta namomin daji an ga yin da zantaka shine me yake da suna yanzu idan ka kamo zaki ai dai cikin biyu ne imma ya sallace ya gudu ko kuma ya kashe kai ya gudu ko dole dai sai ya nemi hanya mi sai ya nemi hanyar tserewa to idan ka so me yake da suna ragowa rago zai kokarin ya gudu idan ka so shi inda zaka bashi abinci shi lahiyar shilau amma zaki ko ka bashi abinci sai ya mi sai ya neman gudu to shine ma'anar dazantaka dazantaka shine kasance suna kokarin cutarwa sannan kuma suna gudu ba sa zama a cikin mi ba sa san zama a cikin mi a cikin gari shine ma'ana to shine manzo Allah ya ce wannan dabbobin na gida su ma suna da dazantaka kamar dazantakar namomin daji ma'ana wataran suna iya su yi cuta wataran suna iya su yi mi suna iya su gudu su bar gari kamar misalin wajen shanu zaka iya samun wataran suna tunni ko suna tunni alhali kuma namomin shanun daji su aka san da wannan idan su gama mutu suna bin sa kenan an ga yana ke ko jayyid kenan raƙumi shi ma haka ne raƙumi yana cizo kamar amala misali suna cizo sai manzo Allah ya ce suna dazantaka kamar dazantaka ta namomin daji ya ce fa ma nadda alaikum minha kenan duk wanda daga cikin su ma'ana daga cikin namomin gida daga cikin dabbobi na gida ya gudu daga gare ku fasna'u bihi hakaza to haka za ku aikata masa ma'ana duk wata dabba ta gida idan ta yi dazantaka ta yi tunni ko kuma ta gudu kuka kasa kamo ta to kuma ta haka ma'ana ku mi ku halbe ta mutu sai ku ci an gane da kyau ko wannan shine kenan kamar misalin kenan saniya idan ta yi tunni har ta kai gajima wanda ta tunne shi sai ami a wannan lokacin abin da ya dace a mata shine ami a kashe ta kun ga wannan shine sunna idan dabba ta yi banna ta gida kawai a sheka ta lahira a cinye namanta an gane da kyau ko kamar yadda wani mai gida matarsa tana ba raƙumarta meke da suna tana ba saniya abinci sai saniyar ta tunne ta har ta kai ga tana nanakarta da ke aka taɓo ta ta mai gidan ya zo aka ba shi labari ya sa aka yanke wannan saniyar alhali yana ji da ita har tana da ma jarirai tana ban nono kusan irin su ne kuma masu tsada da ya sa aka yanke ta aka dafa nama da aka dafa nama aka yi sadaka da sauran aka kawo min shi ya ci ya ce shi ba zai ci ba gaban matar ya ce mai gida da mi da ba za ka ci ba a naman gawa ya sha gyara ya ce in ci abu da ta tunne ki har ta bude ki kashe ki ai na haramta ta an gane da kyau ko ya faɗi wannan ne dan ya faranta mata da rayuwa to a wannan kuma ka mata sun samu mi sun samu abin da suke so to misali dai wannan dai shine sunna kenan inda dama in kuma ka san in kanki ta akwai matsala sai kai hakuri dan saboda kada ka rasa tashan nono kenan shine manzo Allah ya umurce su da haka qala yace qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna laqul adu wa gadan ya ma'aikin Allah mu za mu hadu da makiya gobe wa laysa ma'ana mudan mun ga yake ko kuma sannan ba ma da yuƙaye afanadhhabu bil qasab shin za mu iya mu yanka da al qasab shine me yake da suna dutsi ko kuma icce wanda yake da kaihi an ga yake wanda aka daidaye wanda yake da kaihi wanda ya zamanto ma kamar yuƙa yana iya yanka shine al qasab za mu iya mu yanka da me yake da suna icce wanda yake da kaihi qala sai ce ma anhara dama duk abinda zai zubar da jini wa dhukira ismullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yankan fakuluhu to kuci duk abinda in kun yanka zai hudda jini in dai an ambaci sunan Allah to kuci laysa sinna wazufra banda me yake da suna haƙura da kuma akai wa an gane da kyau ko banda su kun ga su ma suna da kaihi ko suna iya su yanka to manzo Allah ya ce su banda su wasa uhaddithukum an zalika kuma zan baku labarin abin da yasa nace haka yace amma sin nu fa'azamun shi kashi shi me yake da suna hakuri dan saboda shi kaman kashi ne shi kuma kashi ba a yanka da shi wa amma zufru amma ita kuma akai wa famudal habasha yuqaye ce ta mi ta mutanen habasha wani zai mamaki an ce ayi yanka da akai wa to ba ana nufin dole sai akai wa dan adam ba akai wa kamar irin ta su me yake da suna namomin daji akwai wanda suke da akai wa mai girma sosai haka kuma idan aka ce me yake da suna haƙora ba ana nufin haƙoran mutane ba takan iya a samu wanda za su yi da haƙora ta kama kaza ta sa mi ta sa haƙora ta cire ana iya samun wannan to kun bayan wannan suna yi da haƙora na namomin daji to duka wannan manzo Allah ya hana ce dan saboda mushrikai suke yin wannan to dan saboda kada a yi koyi da su an gane da kyau ko anan da yace za mu haɗu da makiya a gobe kuma ba ma da yuƙaye abin da yasa suka ci haka nan shine dan saboda yuƙayen za su yi amfani da su a wajen me a wajen yaƙi to idan suka ce za su yi yanka da su za su me za su sullace ko ba za su yi kaihi ba hatta su ji dadin yaƙi da su to shi yasa suka ce kenan su aje yuƙayen sai su yi amfani da me da abin da ba yuƙa ba dan saboda kada yuƙayen su me su dullishe an gane da kyau ko jayyir wannan shine kenan wannan hadisin abin da yasa nayi ta bayani a cikin sa dan saboda hadisi ne mai tsawo idan ba ana faɗaɗa bayani a cikin sa ba za a iya gane sa yanda ya kamata ba ina tsammanin babu wani iskali a cikin wannan hadisin ko jayyid wannan hadisi me yake karantar da mu a takaice dai abubuwan da yake karantar da mu don mun yi bayanin su a ciki daga ciki dai yana nuna muna me yake da suna adalci ku ce a wajen rabo sai an hihita sai an me yake da suna sai an rarraba kuma yana nuna muna idan ya kasance an yi rabo sai kasance abinda aka ba kowa yanzu babu irin shi to za a yi aiki da mine ne za a yi da kiyasi kun ga a can kiyasi anan kiyasi ne aka yi wasu suka samu raƙumi sun kare sai aka yi mi sai aka kiyasta dabbobi guda goma ƙanana za su yi matsayin raƙumi guda sai aka yi kiyasta aka abin ga jayyid ina ɗaya daga cikin ka'ida da suke cewa ga yanda dai cikin ka'idar suke cewa al-muqawwimu qimatihi ma'ana abin da yake ana iya kiyasta sa to za a kiyasta sa ne a wajen rabo da abin da yake kamar namanta yanda ka'idar take a asali har yanzu dai wannan hadisi na namuna dole ne wanda suke shugabannin mu mu yi musu ladabi abin da suka umurce mu yi idan suka hana mu kada mu yi kuma yana da kyau mu nemi izinin su kafin mu yi wani abu musamman idan ya kasance ana a cikin wannan fagen na yaki wanda wuri ne mai hadari wanda rabuwan kawunan ku za ta iya kawo ga dalilin rabuwar rishin cin nasarar ku aha za mu zo a babin da za mu tsaya a kansa wanda babi ne wanda yake da hadisi guda ko jayyid shine babul adahi babi mai bayani akan al adahi mufradikin sa shine al udhiya me ake ce ma al udhiya الأضحية أتكي إصطلاح فقهاء سكي تيوى هو ما يزكى في أيام النهر تقربا إلى الله تعالى بشرائط مخصوصة أبن دا أكي تيوى الأضحية شيني دبر دا كو أبن دا أكي ينكي وا أرانا كلية دنير بوتا إزوى غالة دا شرط دا كي بنتتو كينا أكي سيدا أكي تيوى الأضحية أنا نهمي دبر ليا أنغاني دي كيوكو mun yi hudu ba ta musamman akan wannan lokacin hudu ba daga cikin manyan dai sharuɗa na dabbar da za a yanka shine salamatu ha min al-uyub ko al-mani'atu lil-ijza ya kasance dabbar da za a laye da ita bata da aibi kuma aibin ba kowanne iri ba sai wanda hadisai suka nuna cewa aibi ne samuwar sa yana haramta a yi laye da dabbar an gane da kyau ko na gaba kuma an takuna min bahimatil an'am ya kasance dabbar da za a yi laye da ita tana daga cikin mi namomin gida ko namomin ni'ima dabbobi na ni'ima su ne nau'i na raƙumi saniya nau'i na rago da nau'i na bunsuru na gaba daga cikin sharuɗan shine an tabluga sunnul mu'tabarati shar'an ya kasance dabbar ta kai shekarun da shari'a ta kayyade kowace dabba akwai shekarun da aka kayyade mata idan ba ta cika wannan shekarun ba za a mi ba ba za a yi yanka da ita ba wannan kenan su ne kaɗan daga cikin sharuɗa na mi na dabbar da za a yi laye da ita hadisi guda ne malam ya kawo a wannan kasancewar asali malam ya sa ka'idar akan cewa duk hadisin da zai kawo sai hadisin da mi al-Imam al-Bukhari suka yi suka ittifaqi a wajen sa, ma'ana sai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito. To shi yasa bai kawo hadisai da yawa ba a cikin wannan babin, shi yasa kuga littafin ya takaita, dan saboda ya takaita ne akan hadisan da Bukhari da Muslim suka rawaito. Shi yasa a cikin littafai na fiqhu ko na hadisai na fiqhu babu littafin da yake inganci kamar wannan littafin na Umdatul Ahkam, dan saboda shi karatu ne kawai zaka yi, babu ruwanka da wani binciken hadisin ya inganta ko bai inganta ba. To sai mun zo a cikin Bulughul Maram, nan ne rikici yake, an gane da kyau ko? Shi wannan dole sai mun rika koma a cikin ilimin hadisi kuma mustalahul hadis. In muka kare wannan littafin shine zamu sake nan tun yanzu ayi asusu. Littafin da zamu sa in mun kare wannan shine Bulughul Maram insha Allah. Wannan shine kenan. Hadisin da Malik kawo guda a cikin wannan hadisin shine an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare shi, yace duha annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yayi layya bi kabshaini, da rago guda biyu, amlahaini masu baki da hori shine amlahaini, aqranaini sannan kuma masu kahoni, zabahahuma bi yadihi, ya yanke su da hannunsa, wa samma yayi bismillah wa kabbara kuma yayi kabbara bismillah wallahu akbar, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, sai ya dora kuma meke da suna kafarsa akan kumcin su, kenan daga cikin sunna lokacin da ake yankan a dora kafa akan mi akan kumcin dabbar, an gane ne ke kuma musamman in ya kasance misalin dabba ce ta mai girma, rago mai girma irin wannan kun ga dora kafa akai zai yi sauki. Wannan shine kinan hadisin guda da malam ya kame, wannan hadisi ke karantar da mu, wannan hadisin da yana karantar da mu mashru'iyyatul udhiya, kinan yana nuna muna halaccin yin layya. Asali layya hukuncin ta malamai sun samu sabani, wasu malamai suna ganin dole ce, wasu malamai suna ganin ba dole bace, amma dai magana mafi inganci shine sunnatul muakkada ce, idan aka ce sunnatul muakkada ma'ana sunna ce mai ƙarfi wadda wanda bai yi ta ba ana zargin sa, inda ma yana ɗaya daga cikin abin da yake iya karfafa wajibcin wannan layyar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa man istata'a an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana, duk wanda yake da damar yin layya sai bai yi layya ba to kada ma ya zo a wajen sallar Idi an yahe masa, kun ga kenan wannan sai nuna cewa mi a wajen manzo Allah yayi laihi. Wannan kuma har yanzu yana muna abin da yake dacewa ai layya da shi shine rago, yahi kai da raqumi, yahi kai da yake suna da shadda saniya, wannan kenan shine. Kuma ragon ana son sifanto da sifofi kamar haka, su kasance masu girma, masu kahoni, sannan idan da dama su kasance mi suna da meke da suna baki a cikin su, kada su kasance hori pes mafi yawanci, ko kuma su kasance baki kirin kaman na yan bori ko mafi yawanci suke cewa a kawo baki kirin, to ana so a samu dai wankan tarwada wanda suke da meke da suna gami wake ko. Akwai wani hadisi ma da na Aisha da ta siffanta ragunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da su, cewa yanzuru fi sawadin wa yaqa'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin, yana kallo a cikin baki, yana tahiya a cikin baki, sannan yana kwana a cikin baki. Me ma'anar wannan hadisin me yake da suna, idan baka kana bibiyan malumai ba larabcin ki kawai bai sai fassara maka shi ba, yana kallo cikin baki, yana tahiya cikin baki, sannan kuma yana kwana cikin baki. Akwai wanda ya fassara mana ma'ana haka nan? To kukun jiya ne shi yasa, to bari ne mu dan gwada ka a zo barazana ce. Aha, bismillah, me ake ni yana kallo cikin baki? Jazakumullahu khairan. To kai fa, aha, me ake ni yana yata'u fi sawari, yana tahiya a cikin baki, kafafun shi bakake ne. To me ake nihi yana kwana a cikin baki, yana kwantawa a cikin baki? A yawwa, kasan shi baki ne. To sauran wurin fa, sauran kuma duka hori ne, shine abin da ake nihi. Wannan shine kenan insha Allah. Wannan dai kuma hadisi yana karantar da mu cewa abin da yake wajen layya, wanda yake layyar ya yanke da kansa, kun ga anan manzo Allah da mi da kansa ya yanke, ko da mata ne ko ana su yanke da kansu. Shine wani malami yake cewa da a ce mata suna yin layya mai yawa su ji tausayi da suke a wajen yankan mazan su ko, shekara ba ta wucewa sai kaji an ce wata ta yanke mijinta, to mai yawa da suna yanka mai yawa tausayin dabbobi yasa su ji tausayin yanke mazajen su. kenan ha yanzu wannan hadisi yana nuna cewa yana daga cikin sunna ta yanka shine hukunci ma wajibi na yanka yin bismillah asali idan aka yanka daba ma ba ai bismillah ba baya halatta a ci ta sai idan an yi cikin mantuwa to irin wannan kuma ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن إياك من توا وننكما باب ليه كذا ما كهدا أموت أني كامن شيء بسم الله دنك أسام مسألة أنجاي ركوك ونشيني كنا كهارم تام أموت أني سيد ياك سنجك ما يريواني دنك هذا سنجك كم كتير أبون كيكري ونشيني كنا بالمسك يتوين أتى دقت كن سنة تينكا idan za a yanke dabbobi kada a yanke su suna ganin junan su wanda za a yankewa a nisantar da ita daga sauran ƴan uwanta domin suka ci idan aka kawo su wannan kallon da suke kama ana azabtar da su ne an gane da kyau ko manzo Allah kuma ya umurce mu da tausayi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke a ƙasa ko dabbobi ma suna a ciki manzo Allah ke cewa man rahima walau dhabihatan rahimahu Allah yawm al-qiyama duk wanda yake tausayi ko da dabbar da zai yanka ce to Allah zai ji kansa amin a ranar tashi alkiyama ta wannan gabar ce da nasu in yi bayani a bisa kan wannan yanayin da muke ciki na tsadar abinci na shirye da dan bayani da zan yi akan musamman ƴan kasuwa to sai dai bayanin nasu in dauke shi ta video dan saboda mutane da suna amfanuwa kenan yau ba za mu yi shi ba insha Allah sai wajen tafsiri sai mu yi shi dan saboda yada ma jama'a su amfana da a hudu ba nasu in yi sa to Allah bai kadar ni nayi hudu ba ba domin a ciki akwai mahuta dangane da wannan tsadar abincin akwai su dubaru wanda idan muka bi su to ƴan kasuwan da kansu za su rage ma abincin tsada an gane da kyau ko jayyid wannan shine kenan insha Allah kenan anan zamu dakata inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna kenan a sati na gaba za mu shiga a cikin sabon kitab kinan ina ƙara tunatar da mu cewa in mun ƙara wani littafin tun da ya kusa ƙarewa bulugul maram ne za a sa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.